To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 28 ga watan Afrilu na shekarar 2022 zamu yi magana ne akan cutar yoyin fitsari.
Masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani
cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da likitoci akan wannan batu, sannan zamu ziyarci filinmu na kwalama.
Kuma muna tafe da falalar azumin watan Ramadan, sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, ba tare da ɓata lokaci ba, zamu garzaya birnin tarayya Abuja, inda wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar ta tattauna da babban likita a ɓangaren mata, Dr. Idris Muhammad Liman, da ke aiki a babban asibiti da ke Abuja, wato National Hospital.
Masu sauraronmu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar VVF, wato yoyon fitsari.
Vesico-vaginal fistula a Turance shine yoyon fitsari, kuma wani ciwo ne da yake tasowa akan mafitsaran mace idan an samu abnormal connection tsakanin namomin jiki guda biyu. Dan wannan connection bai warke ya toshe ba, sai kaga ya zama channel da wani abu da ke can gangan zai iya biyowa idan ba abu mai girma da yafi girman ramin ba. Kuma kowa ya san ruwa, ko da maimakon idan alura ne, idan ruwa yana nan gefe zai iya biyowa idan alura ya je koma wancan gefe. A bisa ga bayani da yanda zan iya yi muku bayani, shine yake faruwa a farjin mace da mafitsaran mace yakan kawo damuwan yoyon fitsari.
Me ke kawo wannan matsala ta yoyon fitsari?
Abubuwa da dama yana kawo wannan matsalai, amma mafi yawancin wannan yoyon fitsari yana faruwa a bisa ga mace ta haihu yaro. Idan an yi ciki ba damuwa, abinda ya kama daga nakuda zuwa lokacin da yaro zai fito, to idan ya zo da damuwa, to ko an zo an fitar da yaro, to yana sa ciwo a farjin mace zuwa wajen mafitsaran mace. Idan zai in bai warke ya toshe ba, to sai warke bar rami tsakanin mafitsaran mace da farjin mace. Ta wannan rami ko anya shine fitsari zai ta gangarowa ba wani kamawa zuwa farjin mace ya ta fita a yau da kullu.
Menene alamun wannan cutar?
Alaman shine na farko, idan ya faru ne ta anyan nakuda, wanda shine yawancin anyoyin da yake faruwa, to za ka ga mace zai zama to mace da ta taba haihuwa, haihuwan kuma ya zo da larura. Kila yaro bai yayi girma sosai, bata iya haihu ba, ta yi nakuda kwana ɗaya biyu zuwa uku, yaro ya mutu. A bisa ga wannan ma aka je asibiti, sai da aka cire yaro da tiyata. To sai ka ga idan kana da wannan labari, ko kuma mace mai iri wannan labarin haihuwan da ta yi, idan tana jin lema-lema yau da kullum a can wajen farjinta, ko kuma ainihin fitsari yana zuba, tana ganin ruwan fitsari fitsari na fita ba control, za a iya cewa tana da yoyon fitsari ita kanta. Idan ruwan kuma ainihin fitsari ne, za ta ji karne ko warin fitsari, mafi yawanci yanda yake nuni kenan. Fitsari saboda sinadarin da ke ciki, idan ya zauna yana karne din nan, an samu reaction ya koma ammonia. Ammonia sinadari ne da ya taba ainihin fatan mutum, yau da kullum yakan dan kona shi. Sai ka ga mace za ta samu kuna a ta wajen kafahunta zuwa wajen farjinta, in bata samu wani launi kuma a lokacin da ta haihuwa, kaman wasu nerves da suka zo kafan mace ya samu damuwa lokacin da ta samu wannan obstruction din, to za ta iya yin gingishi ko kuma ta samu wasu ciwo na wannan kafan. To hanyoyi da dama kenan, amma yawanci shine fitsari zai ta zuba ba kangi.
A cikin mata suwaye suka fi kamuwa da cutar?
Mata dai masu haihuwa sun fi kamuwa da shi. A cikin su kuma wanda yara kanana ne, wato teenagers, wanda basu gama girma ba suka yi ciki, yawanci ko da yaro bai girma sosai ba, ainihin kugun da kasuwan basu yi kware da za ta iya haihuwa da kanta ba, sai kaga ta samu obstruction ko kuma obstructed labor. Idan kuma ba samu ainihin relieving wannan obstruction da wuri ba, to sai kaga ya zama obstructive fistula saboda ciwon. Na biyu, idan ba mata irin ba wanda jikinsu sun yi kwari ne, idan an samu yaro da ya koshi sosai wanda muke cewa fetal microsomia, to ana iya samun obstruction. Ma jikin ya yi kwari amma yaron ya yi girma da yawa, ta kasa haihuwa, kuma tana cikin nakuda ba ta samu relief da wuri ba. Wani sa'i ma wani ayyuka a taimakon mace game da haihuwa wanda muke cewa destructive deliveries, yakan zo wani lokaci da ciwo, that is injury to the bladder, wanda zai iya resulting in wannan yoyon fitsari. Wayannan muna ce da su complication of destructive operations during deliveries. A wasu kuma saboda ciwo ne, kamar infection of the urinary tracts, yakan sa ciwo ya fara daga urinary tract ya gangara ya zo ya bulla rami har zuwa farjin mace. Muna ce da shi a Turance watering can perineum. Yana iya samu namiji na mata, shine zai kawo mata yoyon fitsari. Ko kuma idan an yi wani aiki gynecological operations a cikin reproductive organ na mace, complications din da ake samu wani lokaci shine injury to the bladder. Idan ba gano injury din ba, a yi maganin shi lokacin da aka yi operation ba, to sai kaga zai zo ya soma ya zama yoyon fitsari. Ko kuma idan mace tana da ciwon daji da aka yi mata magani da x-ray, that is radiation, cikin warkewa da narkar da kwayoyin cancers din yakan result in yoyon fitsari ma mace. To yawanci yanda mata suke kamuwa da shi kenan.
To likita kai bayanin cewa mata masu kananan shekaru su ne suka fi kamuwa da cutar, musamman ma idan kugun su bai kwari ba, suka dauki ciki wajen haihuwa. To kamar daga shekara nawa ne za a iya cewa mace za ta iya haihuwa?
Yanda zan bada wannan amsa shine, a bisa dokar Nigeria, mace ta zama adult da abunda ana bukata daga jikin adult za a iya sa ta kuma ta yi shine daga shekara 18. To amma yawanci sai ka ga yanayin jikin mutum ma yana da rawan gani a wannan maganan da muke yi, saboda sai ka ga yarinya 16 amma ga ta gabjejiya da jiki kaman wanda ta kai shekara 45. To irin wannan in dai ba wani babban yaro ta yi cikin sa ba, za ta iya haifar da yaro ba damuwa. Sai ka ga kuma mace tana da shekara 32 amma yar fitsa ita, to irin wannan koda normal size baby ta yi ciki, sai dai a yi awo sosai a duba, in ba za ta iya ba kada a bari ma ta shiga nakuda, a yi mata tiyata fi da yaro.
Menene abu na farko da ya kamata a yi wa mace wacce ta kamu da wannan cutar?
Abu na farko da ne a gani na zan fada cewa a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support, ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba. Nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga. Idan wannan na nan, sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo. Idan kuma an zo an samu magani, a bi ta da soyayyan nan da na fada, da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki, sai kuma ta je ta haihuwa a asibitin da za a iya yin tiyata. Saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya bada sa'a ya kama, ba hana ciki ake yi ba, in dai tana so ta haihu. Kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi. Laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba, an tashi haihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba, nan ne matsala yake.
Yaya ake jinyar wannan matsala ta yoyon fitsari?
Idan wanda ya faru ne bisa ga aihuwa, idan an je asibiti za a iya sa mata katita, fitsari ya ta fita a cikin katita, to in karami ne ramin zai iya warkewa ya toshe. Bayan sati ɗaya biyu idan an cire katita sai ka ga ba yoyon fitsari kuma. Amma in tsoho ne, tsohon yoyon fitsari ne, to ko ka sa katita dai ka sa mai kangi ba zai ta zuba a jikin mace ya kona mata jiki da sauransu ba. Amma ramin ba zai toshe ba, domin ramin ya balaga so ya zama permanently, yanda in an huje kunne da za a sa ɗan kunne bayan an gama gashi sai ka ga ramin nan har mutum ya mutu ba zai toshe ba. To aka wannan tsohon yoyon fitsari yake. To iri wannan sai an yi mata tiyata, akan rufe shi, idan kuma Allah ya bada sa da nasara ya kamu sai ka ga ya rufu. Bayan an ya rufu, in an cire kateta, sai ta za ta yi fitsari da kanta, fitsarin ba zai ta yoyo da kanshi ba. Daya daga cikin hanyar na jinya kenan. Idan kuma Allah ya sauke ya lalace sosai, kamar an yi tsohon abu ne ko kuma an yi gyara sau daya bai kama, an yi sau biyu ba, an yi sau uku bai kama ba, ko kuma babban rami ne a lalubo namomin jiki ta wajen, a yi mai shinge a zo a rufe shi ya gagara, to sai dai an koma da hanyar fitsari ya ta fita daga jikin abdomen a wannan lokacin. To idan an yi wannan, akwai kateta da hanyoyin zamani da ake likewa, yanda ake yi na idan an kai bayan gida yana fita ta jikin mutum saboda damuwa a ta anus, wannan shi ma treatment ne, amma shi treatment ne wanda ya lalace sosai. Haka mutum zai zama da wannan manage din fitsari da kanka, ba sai ya fito ta wajen farji da zai ba zai samu control ba.
Wani jan hankali za ka yi wa mata wajen ganin cewa in suka ga wata matsala irin haka su zo asibiti, ba wai sai abu ya lalace ba kafin a ce za a zo asibiti?
Jan hankali da zan yi nan shine kada mu boye abin da ke damu. Ko da mutum ɗaya ne da ka san za ka yi ya shawara da shi na can ciki, to ka neme shi wance kaza ko wane kaza, kai na gani abu fa ban gane ba, to daga nan ka fara neman solution na problem kenan. Daga wannan kuma a je asibiti, ba wai a tashi ana yi a cikin bayan fage, a je nan a je can, a je nan a je can, ana neman magani ba. Wannan yana sa sai damuwa ya tufa ya lalace, da in an ma fito asibiti maganin shi ya zama sai an yi da gaske kafin a kama. Din da an fito da wuri da katita shi kadai ma yin karami ne zai healing da kanshi.
Masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su. Kai to a gaida likita bokan Turai a madaniya sosai. Nace a gaida likita bokan Turai a madaniya sosai. Zan gaida likitoci badan kudi suke ba, badan kudi suke ba, badan budai yabo ba, badan budai yabo. Kullum waka dai dan su cece rayi, ai sake wasu na ga Allah Rabbi. Allah ka ba mu sa'a sama Allah jiya.
Jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma ga Hawwa Umar ta sake dawowa inda ta tattauna da Dr. Halima Bello Lawan, inda ta yi mana ƙarin bayani akan wannan cuta.
Bincike ya nuna cewa Najeriya na daga cikin ƙasashen da ke da yawan matan da ke fama da matsalar yoyon fitsari a duniya. Daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar sun hada da rashin zuwa asibiti da daukar dogon lokaci ana nakuda. Babban likita a bangaren mata da ke kula da mata masu yoyon fitsari, Dr. Halima Bello Lawal, da ke aiki a babban asibitin Kwali a Abuja, ta bayyana irin illolin da yoyon fitsari ke haifarwa.
Abu ne da yake damun mata da yawa gaskiya, kuma abu ne da yake sa mata su gagara samun sukuni har iyakar rayuwarsu. Domin abu ne da zai hana ka fita, zai hana ka yin abubuwa inda kowa suke yi, ke baki ya tafiya kasuwa ko biki ko wasu abubuwa inda sauran mata suke yi, domin kina tsoron ka fita, zai iya fara miki yoyo. Kina masu jin tsoron shan shan ruwa, wasu na ganin suka sha ruwa ma tsarin ma zai dinga yiwuwa ne, suka ci abinci ma bayan gida zai dinga yiwuwa ne, sai saboda haka ba su son su ci abinci, ba su son su sha ruwa, take wasu sun rarrame su sai ba jini ma jikin su, saboda ba su cin abinci, ba su yawan shan ruwa, sai kiga suna zama dehydrated ko kiga sun samu wani matsalan ciwon duwatsu a cikin bladder.
Dr. Halima Bello ta kara da cewa
National Demographic Health Survey ya ce ana samun wajen mata miliyan 2 da suke da wannan ciwon a duniya, sannan kuma a kowane shekara ana samun wajen 150,000 zuwa 200,000. Ana gyaran matan nan a tsohon shekara, a da ana gyara wajen 5,000 kawai ake iya gyarawa a duk ƙasan, amma yanzu ma ya daɗa saukowa zuwa 3,000 saboda masu gyaran ba su da yawa, yanzu wasu suna bari, wasu kuma ba su shigowa sababbi. A da mata da yawa su ma san cewa ana iya gyarawa, wasu ganin suke kamar mace ta samu wannan ciwon shi kenan har abada ba a iya gyara ta, shi kenan kuma da an ce ba magani ba. Yanzu da Allah ya sa akwai masu gyaran, saboda haka akwai masu ana gyaran wannan ciwon, kuma ana samun dacewa lokacin aka gyara shi, gyara su ɗaya ma ta zama ce ta samu lafiya, ta warke, ta dawo rayuwar ta inda ta saba da. To muna roƙon mata su fito waje duk mai wannan ciwon ko wani na da shi a ƙauyuka ko a ina mai, a gaya masa su fito su zo samu taimako.
Kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su. Kaito a gaida likita bokan Turai, a mai da niyya sosai. Nace a gaida likita bokan Turai, a mai da niyya sosai. Zan gaida likitoci, ba dan kudi suke ba. Ba dan budan yabo ba, ba dan gidan yabo. Kurun waka dai dan su ce tirayi, ai sake wasu na ga Allah Rabbi. Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah kiya da ciwo. Amin. Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, ai sake wasu na ga Allah Rabbi. Zan ba ku dan masali, aiki na likitoci, aiki na likitoci. Lokacin da mu muke ta kwana, lokacin da mu muke ta kwana, na sari har da dan maholiki. Likita, likita ne za ya talabe su, likita ne za ya rungume su. Bata ma babu bata ragi, kai sakewa suna ga Allah.
Yanzu kuma ga wakilar mu a Kaduna, Binta Ibrahim, da bako da ta gayyato mana a filin kwalamarmu.
Wayo Allah tuwo.
Sarara barkam da zuwa cikin zauranmu na yau da gobe, bangarenmu na girke-girke. Ayon muna tare da Hajiya Halima Muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya, yau kuma me za mu girka?
Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da yau za mu gabatar da farar miya. Wannan miya ce tamu ta ƙasa Najeriya, amma ta gefen kudancin Najeriya.
To, jami je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya?
To, idan za a yi wannan farar miya, uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. Kin fahimta? Kaman tumbi da hanji.
To,
akwai mai sefa, banda sefa wata tana nan, ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai. Abu da inji Yarba suke kiranta. Sai a yi nemi su yi na kashi uku kenan, su za ka saya idan ka je sayan kayan cikin ka. Saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta.
Haka.
Sannan idan ka je ma saya ka yi kokari. Akwai mai haske.
Akwai mai haske.
Akwai tumbi mai haske, akwai kuma mai duhu. Ka ƙaurace wa mai duhun nan ka ɗauki mai hasken.
Tun an ga ma ta farko an ce miyan nan farace.
Farace. To ana buƙatar komai fari. To kin ga anan kika sai kayan cikinki. To mai saurari tana iya buƙatar kaza.
To inda hali.
Inda hali. Idan babu hali kuma shi ma kifi ɗanye akwai mai haske. Kin fahimce ne, in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske. To ko ta haɗa da kifi ko ta yi da kaza. Ko ta yi da kayan ciki. To wata za ki ga duk ta haɗe.
To tana
da. Ta yi. Banda ɗaya kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza.
Da kaza.
Yawwa. Sai kuma uwar gida tana buƙatar stockfish.
Shen kifin na farin nan.
Farin nan. Uwar gida na buƙatar crawfish. Uwar gida na buƙatar barkono amma ba ja ba. tana bukatar akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan dudu na kaman ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin attarugu yallo attarugu mai ruwan dorawa wai gida tana bukatar albasa tana bukatar tafarnuwa tana bukatar citta tana bukatar sinadarin dandano tana bukatar gishiri tana kuma bukatar masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abinda za ta sa zabo da yayi mata kaurin miya shine doya yankan doya kaman 5 zuwa 6 ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya to a farko uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakki sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi sai ta ɗebi sa sinadarin ɗanɗano sai ta barbada uwar gida idan ta hautsana tana iya dan rufe shi saboda ya samu ya dan shiga cikin
nan wato ya salala naman ya dan fara cirara
kama yawwa duk wannan bukata ne da ake yi kawai na ainihin sinadarin dandano da gishiri ya dan shiga cikin naman maimakon idan ka antaya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kaman gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi kuma naman sai ki ji shi salan
haka
to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci zaki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan to sai ta dan barbada a naman saboda rage karni sai ya dan nuna kaman minti 5 zuwa 7 sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan borawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bare bawon ta cire naman kisa shi ma haske gare shi kuma yana da dan
wato dai yana da bawo kuma ana cin bawon amma a wannan karan a cire har bawon ya zama tsoka
kawai take bukata sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan busasshen kifi da ake yankawa da zarto
wato stockfish
shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwari-kwari sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bar shi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti 30 haka saboda naman ta yi laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta dandana ta ji menene bai ji ba kamar sinadarin dandano da kuma dan gishiri akwai bukatan kari sai uwar gida ta kara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mai wanda ke jikin kayan cikin da wanda yake jikin kifin ya wadatar to sai uwar gida ta dauki doyanta
to amma ja ban ji an yi magana su tumaturi tattasai attarugu an nika an marka da an zuba ba
eh saboda shi mun kira shi farar miya
to su ba sa bukatan wa'annan
ba sa bukatan wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan
tunda ni an je jirki take ne dan samu wani kala
to shi ainihin shi wannan attarugu mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta dauko doya
wannan
doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan naman sai ta dauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doyar ta nuna sai uwar gida ta mutso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali ne ya tso sai ta zuba a cikin turmin ta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi
kamar
za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma sai ta jajjefa a cikin wannan miya
to ta maida shi inda ya fito
eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh sai ta tafi ta rika
yin har ya wargaje
zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi.
Wato kamar yana dai fatan doya ko da bai kauri da farko ba, in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage
jikin sa shi yake. To wannan shine white soup.
Shine dai faran miya.
Shine faran miya.
Wanda zaka ga ana ci ana su da hannu.
Eh, to idan uwar gida tana so kin ga tun da mu komai muna so mu yi shi da gayu, tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma ko na albasa ne lawan shi ta dan
yi mai. Dan watsa dai a ce dai ba dai kawai.
Idan bayan ta zuba a
kwano. Eh, ba zalla haka kawai
bai yi ba. Wani kin ga zai ga kaman fakau haka ta ba shi, to sai ta dan farbada mishi dan koren ganye haka. Kanana kuma kullana ka koyi ka yi hakurin yanka dan bicibicin nan, ko kuma idan ba ta sa a dauka ganye mai girman koda na ana ne ka dan ajiye a gefe babu matsala. Kulliya ne
to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa?
Eh, to shi wannan miya wai za ta iya cin shi da tuwon samovita ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma agbo.
Dama kin ce miyan na
kudulanci ne kadai ko kuma na agbo. To amma tun da mu Hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa, shi ma duk za ta iya ci da
shi. Kuma akwai dama a iya sa daddawa misali?
Za a iya za ta iya sa daddawa. To amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci to ka samu dan kudanci.
Wato a daddawa ma a yi irin nasu?
Irin nasu. Shi inyamuri yana da nashi.
To.
Yana da daddawan shi.
To.
Shi za ki gan shi an ɗauki kamar takardar siminti a cikin shi suke saka ɗan ƙanƙani haka za ki ga sun ɗan saka shi a jikin takardar siminti. Za su ɗauko ɗan ganye haka sai su kulle takardar. To idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su.
To in za dai kai girki irin na kudu to ka nemi
komai na kudu.
Yawwa ana arewa ne shi ma ke
yi na arewa haka. Idan za ka yi na ba'adami shi ma komai ka nemi na ba'adami.
Da an sake wani abu za ka ga gaba ɗaya miyar ta jirki ce
kuma. Idan kika je gida Bayarbe ya yi miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka. Sai ki je kasuwa sai ki ce. To da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashi ne.
Albarkacin watan Ramadan ga wannan sakon.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sunana Mustafa Dandume daga nan Mu'adh bin Jabal Kano Nigeria. Yau za mu magana akan abin da ya shafi cewa mai azumi yana da farin ciki guda biyu wanda zai hada da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa idan ranar azumin ku yazo kada mutum ya rika sakin baki koda wani ne ya zage ka ko ya ci mutuncinka ko ya neme ya fada da kai ko ya fadi wani abu a tattare da kai. Kana da damar da zaka dauki fansa kar ka dau fansa ka ce inni imru'un sa'imun, ni mutum ne wanda yake azumi. Ya tabbata dai a hadisin nan dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke kara da cewa wallazi nafsu Muhammadun biyadihi, yace na rantsa da wanda nafsu Muhammadin biyadihi, rannan na Annabi Muhammad yake a hannunsa, wallahi waran bakin mai azumi shine mafi dadi a wajen Allah daga kanshin almiski. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lisa'imi farhatani, mai azumi yana da farin ciki guda biyu, ya farahuma wanda zai farin ciki da su, idza aftara, idan ya ci ma'ana ya kai farhun wato zai yi farin ciki, ma'ana idan ya kai azumin sa zai yi farin ciki. Lokacin da mai azumi ya kai azumi farin ciki da mannar da yake ai tana da yawa, kaga farin ciki na farko kenan. Wa idza laqiya rabbahu, sannan lokacin da ya hadu da ubangijin sa farhun zai yi farin ciki nan ma bi saumihi da azumin sa, kaga farin ciki guda biyu kenan. Kullun da ya kai azumi zai yi farin ciki, to farin cikin farko kenan da mai azumi zai hadu da shi. Farin ciki na biyu shine lokacin da zai hadu da Allah, Allah kadai ya san me ya tanadar masa, kuma Allah kadai ya san me zai bashi a wannan rana, Allah kadai ya san me ya tanadar masa a wannan rana. Saboda haka musulmi da suke azumi su dage su tabbatar da samun wannan falala a cikin niyyar azumin su da kyautata azumi. Saboda haka azumi na Ramadanu a kunshe yake da irin waɗannan falaloli ga wanda duk Allah ya bashi dama yayi kokari ya samu ya rabauta da wannan. Muna fata Allah zai samu rabauta da wannan farin ciki guda biyu, farin ciki na farko lokacin da muka sha farin ciki na biyu, kuma lokacin da zamu hadu da Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum ya ƴan uwana,
Ramadan
sadaka mu yi kyauta mu hano da barna
a Ramadan
mu yi juriya.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a sha ruwa lafiya.
Ya mana bautar kaliki na Muhammadi hada da hurran Islam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na farilla.